بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى. barkamu da sake haduwa a cikin shiri na tsokaci wanda ni Imam Muhiddin ke gabatarwa. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya raya mu zuwa wannan rana irin ta yau, wato ranar Juma'a, rana mai cike da dumbin alkhairai. ba iyawar mu bane, ba wayan mu bane, ba dabarar mu bane, rahamar Ubangiji ne kawai da kuma jinkiri da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana a nan duniya. dukkan wani mai rai to tabbas wata ran zai mutu. Allah ka sa mu mutu muna musulmai. Allah ka sa mu mutu muna masu imani da kai. Da yawa a wannan zamanin ba ma son mu ji maganar mutuwa, ba ma son mu matuna cewa za mu mutu, duk da mun san cewa babu makawa. Muna tsoron mutuwa, amma a zahiri ba tsoron mutuwa muke yi ba. Abinda zai faru bayan mutuwa shi muke tsoro. Muna tsoron kwanciyar kabari, muna tsoron tambayar kabari, muna tsoron ya rayuwar kabari take, muna tsoron tashin kiyama, muna tsoron hisabi, muna tsoron a auna ayyukanmu saboda ba mu san ya sakamakon zai kasance ba. Muna tsoron randa za a fito da takaddun ayyukanmu, a hannun dama za a bamu ko a hannun hagu. Muna tsoron mu ga jahannama a fili ga mugata. Duk waɗannan abubuwan muke tsoro, ba wai mutuwa ba. Amma me abin tsoro? Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa waɗanda suka yi imani sannan suka bibi imaninsu da ayyuka na gari su ne mutanen aljanna, kuma za su kasance masu dawwama a cikinta. ‘Ya’yan uwana musulmi, Allah ya yi mana baiwa da addinin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baiwa da imani. Allah yana son mu shiga aljanna, amma inda muke da gazawa shine wajen yin ayyuka na gari. Shi yasa muke tsoron mutuwa. Me muka yi da rayuwarmu a nan duniya wanda zai amfane mu a lahira? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mu ribaci abubuwa guda biyar kafin wasu al'amurra guda biyar su riske mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mu ribaci ƙuruciyarmu kafin tsufa ya zo mana. Ya ɗan uwana matashi, me kake yi da ƙuruciyarka? Me kake yi da kuzarin da kake da shi yanzu kafin tsufa ya zo maka? Ya ‘yar uwata matashiya, me kike yi da ƙuruciyarki? Me kike yi yanzu da zai amfane ki a lahirarki? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mu ribaci lafiyarmu kafin rashin lafiya ya riske mu. Ya ‘yan uwana musulmi, lafiya babbar ni'ima ce wanda ya kamata mu yi amfani da shi ta hanyar yin ayyukan alkhairai. Dama ce ga duk wani mai tunani da ya ribaci lafiyar da Allah ya bashi ta hanyar da ta dace. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa, mu ribaci arzikin da Allah ya bamu kafin talauci ya riske mu. A lokacin da kake da halin taimakawa mutane, ka taimaka musu da dukiyar da Allah ya ara maka, ko ka kasance mai son kai da son zuciya da kyashi da kuma hadama. Allah ka ba mu ikon taimakawa mutane. Allah ka ba mu arziki mai albarka da za ta yi sanadiyar shigar mu aljanna ta hanyar amfani da shi wajen ayyukan alkhairai, ba arzikin da za ta yi sanadiyar mu shiga wuta ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, mu ribaci lokacin mu kafin rashin lokaci ya riske mu. Ma'ana, a lokacin da muke da lokaci, me muka yi da wannan lokacin? Muna tafiyar da wannan lokacin wajen yin wata ibada ko wajen yin wani aikin alkhairi, ko muna barin wannan lokacin ya wuce ba tare da mun yi wani abin da zai amfane mu ba? Daga ƙarshe, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, mu ribaci rayuwar mu kafin mutuwa ta riske mu. A yayin da ruhinka ke ban kwana da gangar jikinka, me ka shirya ga yawa Allah? Wace amsa ka tanada idan aka tambaye ka ko aka tambaye ki me kai da rayuwarka a nan duniya? Me ki kai da rayuwarki a nan duniya? Me kai da lokacin da Allah ya baka a nan duniya wanda za ta yi maka amfani a lahira? Ya ƴan uwana musulmi, me muka tanada wa lahirar mu? Mu yi wa kanmu hisabi tun kafin ranar hisabi. Mu yi wa lahirar mu tanadi tun kafin ranar da za mu ban kwana da duniya. Ranar da zaka kwanta amma ba zaka tashi ba. Ranar da babu abin da zaka iya yi sai dai yadda aka yi da kai. Ranar da gatan da za a yi maka shine a dauke ka aje abin ne ka arame. Ranar da zaka tabbatar cewa alƙawarin Allah gaskiya ne. Ranar da zaka ga abin da baka taba gani ba. Ranar da babu abin da zai cece ka sai imaninka da kuma ayyukanka na gari. Ya ƴan uwana musulmi, mu yi wa wannan ranar guzuri. Mu yi wa wannan ranar tanadi. Mu yi wa wannan ranar kyakkyawan shiri, domin har yanzu muna da damar yin hakan. Mutuwa ta ishi bawa wa'azi, amma fa ga mai tunani. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka sa mu cika da imani. Allah kada ka dauki rayuka mu face muna musulmai. Allah kada ka dauki rayuka mu face muna masu kadaitaka a cikin ibada. Allah ka tsare mu daga shirka da bid'a. Allah ka sauƙaƙe mana yin biyayya a gare ka. Allah ka sauƙaƙe mana yin ayyuka na gari. Allah ka ƙarfafi zukatanmu da imani. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka ji gan ƴan uwanmu musulmai da suka gabace mu. Allah ka hada mu da su a cikin gidan aljanna. Ya ƴan uwana masu sauraro, a nan ne shirin tsokaci a wannan satin, wato kashi na 30 zai dakata, kuma a nan ne muka kawo ƙarshen shirin tsokaci. Muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon gabatar da wannan shirin tsawon mako 30. Muna kuma godiya ga masu sauraronmu da waɗanda suke turo mana saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda ba su turo ba. Allah ya saka muku da alkhairi baki ɗaya. Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi. Ba za mu rufe wannan shirin ba face sai na miƙa godiya ta musamman ga duk waɗanda suke taimakawa wajen yaɗa wannan shirin ta kafofin sadarwa. Allah madaukakin sarki ya hada mu a cikin ladan wannan aiki na alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana wannan aikin a cikin mizanin mu a gobe kiyama. A daidai wannan gabar zan ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.